Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 24 ga watan Yuni shekara ta 2022. Da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanin labarai.
Majalisar Tarayyar Turai ta kada ƙuri'a da gagarumin ringayaki Alhamis nan bayo ƙasar Ukraine da take fama da yaki damar zama ƴar takara. A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaya da kuma mutane ɗaukar bindiga a wajen gidajensu ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Ɗan gudun hijira a yankin Afar na arewacin ƙasar Habasha na barin wasu sansanoni saboda rashin abinci da matsuguni.
Kanan labaran kenan. An gurfanar da waɗansu sojoji 29 gaban kotun soji ta musamman da ke zama a Maiduguri bisa zargin aikata laifuka daban-daban yayin gudanar da aikin soji da babban kwamandan rundunar ya bayyana cewa
abin da ya kamata ne in ba haka ba ka'ida shine ke rike soja in babu ka'ida dan mun zama aikin banza.
Muna kuma da rahoto kan sake filla kan wani dan majalisa da masu garkuwa suka yi a jihar Anambra bayan karɓar kuɗin fansa. Sai kuma shirin manuniya da yau ya haska fitila kan jinkirin fitar da 'yan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyun APC da NNPP da kuma siyasar ɓangaranci da addini a Najeriya. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar Tarayyar Turai ta kada ƙuri'a da gagarumin ringayar jiya Alhamis dan baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaki damar zama ƴar takara, inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke bata makamai masu tarin yawa dan taimaka mata wajen yaki da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni huɗu. Ƙuri'a ta goyon bayan Ukraine ta kasance 529 da kuma 45 da basu goyi baya ba, yayin da 14 suka ƙaurace. Majalisar Turai ɗin kuma ta amince da takarar ƙasashen Georgia da Moldova na shiga EU. Ƙuri'ar ta zo ne a daidai lokacin da Amurka ta ce za ta tura ƙarin dala miliyan 450 na taimakon soji zuwa Ukraine, ciki har da na'urorin roka masu cin matsakaicin zango, ƙari akan tallafin dala biliyan 1 da ta sanar a makon da ya gabata. Shugaban Majalisar Dokokin Ukraine Ruslan Stepanchuk ya gode wa 'yan Majalisar Turai bisa goyon bayan da suka bayar a wani saƙon Facebook da ya wallafa, yana mai cewa Ukraine ƙasa ce ta EU, kuma muna fafutukan neman wannan haƙƙi ba kawai a fagen daga ba har ma da a fagen shari'a, domin ƙasashen uku su shiga cikin ƙungiyar EU mai mambobi 27 za a buƙaci su aiwatar da wasu sauye-sauye na siyasa da tattalin arziki. Ya Alhamis, kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma 2021 a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen maguɗin zaɓe, duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kayi a sake zaɓensa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga ƙoƙarin da Jeffrey Clark, tsohon mataimakin Attorney General, ƙwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi Attorney General a watan ƙarshe na gwamnatin Trump, domin ya ci gaba da ikirarin da ake yaɗawa na cewa an yi wa Trump maguɗi a wa'adin shekaru 4 na 2. Clark ya sha matsa wasu jami'an ma'aikatar shari'a da su binciki zargin maguɗin zaɓe, tare da matsa wasu jihohi lamba don sauya tabbatar da sakamakon zaɓensu, da ke nuna cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya doke Trump. Sai dai yayin da Clark ke ta kamun kafa wajen Trump, ya naɗa shi a matsayin shugaban ma'aikatar shari'a. Manyan jami'an ma'aikatar sun faɗa wa Trump cewa Clark bai cancanci ya jagoranci ma'aikatar ba. A cewar Adam Kizinga, ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Republican 2 na Majalisar Wakilai a kwamitin binciken. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar Afghanistan jiya Alhamis sakamakon mummunar girgizar ƙasa, yayin da ya ci gaba da matsawa mahukuntan Taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Jakadan Albania Ferit Hoxha ya shaida wa manema labarai a madadin wakilai 9 daga cikin 15 na kwamitin cewa muna kira ga Taliban da su gaggauta sauya manufofi da ayyuka da halin yanzu ke tauye 'yancin ɗan adam da 'yancin mata da 'yan mata a Afghanistan, wanda ke ci gaba da ta'azzarar rikicin jin kai, tattalin arziki, 'yancin ɗan adam da zamantakewa, tare da lalata manufar ɗaurewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan. A ranar 23 ga watan Maris ya gabata, hukumomin Taliban sun ba da sanarwar ci gaba da rufe makarantun sakandare na 'yan mata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan mata miliyan 1.1 ne abin ya shafa. Shugaban hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffiths, ya jaddada wa mambobin kwamitin cewa ba wata ƙasa a duniya da gwamnati ta haramta wa 'yan mata shiga makarantar sakandare.
To kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Barnon, Najeriya, inda aka kaddamar da wata kotun soji ta musamman domin shari'anta sojoji da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban yayin gudanar da aikinsu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
It is my privilege to declare that today, Thursday, 2022, the special court martial is hereby inaugurated. I wish you all free and fair proceedings. Thank you and good luck.
Commander Rundunar Sojan Nigeria da ke shi a arewa maso gabacin Najeriya kenan, na operation haɗin kai, Major General Christopher Musa ke kaddama da wata kotun soja na musamman na yi ma wasu sojoji shari'a. Major General Musa ya ce an dai kafa wannan kotun ne don saboda yiwa sojojin da suka aikata laifuka daban-daban shari'a, to kuma za su fuskanci wannan kotu da ake kira military tribunal. An dai kafa irin wannan kotu ne a shekaru biyu da suka gabata a baya, wanda aka yi wa sojojin Najeriya shari'a daban-daban, da kuma wasu suka fuskanci daurin rai da rai, wasu kuma suka fuskanci shekaru a gidan yari, yayin da wasu daga cikinsu aka raba su da kakinsu. Yayin da ake duba shari'o'in sauran, an dai kawo sojoji guda 29 dukkaninsu sanye da kayan sarki da kuma anko a kafafunsu, yayin da Major General Christopher Musa ke kaddamar da wannan kotu na musamman.
Katuna shekara da ya wuce mun inaugurating court martial General Court Martial 1 a nan Maiduguri da Special Court Martial 1 da Special General Court Martial 2 a Damatu. To duk sun zauna sun gama suka aiko da abubuwan da aka finding out daga cases din. To yanzu mu daga nan mun zauna mun sake aika zuwa Army Headquarters. To yanzu Army Headquarters for sojoji wanda zai confirming tabbatar cewa punishment da aka ba yayi daidai shine Chief of Army Staff. For officers, officersi shine sai Army Council za su zauna sannan su duba cases din sannan ayi approving. In ayi approving sai a tura muna dan sai mu kuma nan za a implement. To haka ake
kamar wannan mutane ne wanda ake tuhuma da wannan laifi na wanda aka gabatar da su yau.
Na farko din da ya gama mutane 227 suka yi.
Anka daidai kamar kana maganan a samu adalci, a samu adalci. Me kake nufi da haka?
Dama ka san abu ya faru dole za a bincika. Kuma za a kawo kuma kowa in an tuhume ka da wani yin wani abu za ka kawo lawyer. Don ba abin da ana so a yi kawai a ce an rufe maka baki an ce kai offense ba kuma ai punishment ɗinka, a'a. Za a baka zato yanda kai ma za ka zauna lawyer ka zai zo ya defendant ɗinka a zo ai magana kowa ya gani. To ga kowa ya tabbatar cewa eh daidai an yi wannan laifi kuma ga punishment da ya kamata a bayar.
To general, wannan ya faru ne lokacin da suke kokarin kare martaban kasar nan, wannan sojojin Najeriya. Kamar ba gani za ku karya musu karfin gwiwa game da irin wannan kuguci da za ku doka kansu.
To kaga abin da aikin soja kowa zai shiga za a koya maka abin da aka bukace ka yi. Kowa ya sani. Kowa in ya je wani laifi ya san cewa ga laifin da ya yi kuma ga punishment na laifin nan. So ba wai za a yi ba kawai mutum bai sani ba. So shi yasa muke kuma mun tabbatar da wannan soja kowa zai san abun cewa ana yi kan kai dani to abin da muke yi kenan. Mu ma kamar yanda na gaya muku ni ban jin dadi in ga cewa soja na ko officer dina yana facing court martial, amma abin da ya kamata ne in ba haka ba kaida shine ke rike soja, in babu kaida dan mun zama aikin banza. So abin kenan.
An dai so mu zama wannan kotu inda za a duba shiroyin da ake tuhuman waɗannan sojoji da shi karkashin shugabancin Brigadier General Hamza Gambo, wanda ake cewa president of the court, wanda shi zai gabatar da wannan shari'a. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Zuwa gaida baban Yakubu, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labarai.
A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a fadin kasar. A cikin kuncin da ta yanke tsakanin New York State Rifle and Pistol Association da Brune, kotun ta ce bukatar New York na cewa mai neman izinin ɗaukar bindiga a bainar jama'a ya nuna dalilin da yasa ya saba wa ƴancin rike makamai ƙarƙashin doka ta biyu na kundin tsarin mulkin Amurka. Kotun ta gano cewa ta hanyar sanya wani gwaji na zahiri wanda ɗan ƙasa mai bin doka da oda ya kamata ya yi domin samun damar mallakar makami, ita ma New York ta karya doka ta 14 wacce ta hana jihohi amincewa da dokoki da suka tauye ikon Amurka na yin amfani da ƴancinsu na kundin tsarin mulki. ‘Yan gudun hijira a yankin Afar na arewacin ƙasar Habasha na barin wasu sansanoni saboda rashin abinci da matsuguni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa komawa ba zai kare su da komai ba, kana ta yi kira na ƙarin taimakon ƙasa da ƙasa. Jami'an yankin Afar sun ce wannan sansani da ke Dubti arewacin Habasha yana ɗauke da ‘yan gudun hijira kusan 30,000. An tilastawa da yawa barin gidajensu saboda faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun yankin na Tigray da sojojin tarayya da ƙawayensu. Wasu kuma sun tsere daga farin da ba taɓa gani ba da ya yi sanadiyar mutuwar miliyoyin dabbobi tare da barin miliyoyin ‘yan Habasha na fuskantar yunwa.
A gaida Muhammad Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda ake ci gaba da fama da masu garkuwa da jama'a da neman kuɗin fansa. Inda a karo na biyu a yankin Anambra aka yi garkuwa da ɗan majalisa aka kuma fille kanshi bayan karɓar kuɗin fansa, kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Wanne dai sununar cewar an cinci gawar Mr. Nansel Achuku mai lalurar na kasa a bayan da wasu ‘yan bindiga sun yi garkuwa da shi kuma ‘yan uwansa suka biya kuɗin fansa. Rundunar ‘yan sandan jihar ta Anambra ta tabbatar da faruwar lamarin. CSP Geoffrey Obunia shi ne mai magana da yawun rundunar ‘yan sandan jihar ta Anambra.
There is an operation going on to get arrest the people that did that.
Yana cewa ne rundunar ‘yan sandan jihar Anambra a tsaye take yayin da ta samu wannan mummunan labarin, kuma yanzu haka muna gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa tare da dukkanin jami'an tsaro da ke jihar ta Anambra domin dai ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan mummunan laifi. Wannan dai shine karo na hudu da mahara suka cire kan ‘yan siyasa da jami'an tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, wanda kuma ake zargin haramtacciyar kungiyar nan ta IPOC da aikatawa. Tuli dai masu sharhi akan harkokin tsaro na ci gaba da bayyana shakkunsu dangane da batun tsaro a Najeriya. Dr. Bala Sale Dawakin Tofa na Jami'ar Bayero da ke Kano, kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, ya ce
abin takaicin shi ne ita gwamnati ba ta so ta yarda cewar ta gaza a wajen harkar tsaron nan, amma harkar tsaro a ƙasar a halin yanzu ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ko da shi suka fito sai su ce ai suna kokarin su, wanda suke gindin gwamnati ba za su faɗa mata gaskiya ba, su wanda suke kan gwamnatin nan ba sa so su sauka. Halin la ilaha illa illa takawa suke ciki ba su sani ba, su kusan ma nan gaba in ba Allah ne ya kiyaye ba to a gaskiya rudanin za a shiga kasan nan yana da yawa.
Idan ba manta ba dai, ko a watan Mayun wannan shekara da muke ciki ta 2022, sai da wasu mahara suka sace tare kuma da cire kan wani dan majalisa, Honorable Okechukwu Okoya, tare kuma da kisan wani jami'in soji Musa Audu da amaryarsa da ke kokarin zuwa jihar Imo domin gudanar da aure. Haka kuma an yi kashin gilla ga wata mata mai suna Harira da ‘ya’yanta hudu da basu ji ba basu gani ba a jihar ta Anambra. Kashe-kashen gilla dai a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, inda kabilar Ibo take, ya sake ɗaukar sabon salo. yayin da ƙasar ta Najeriya ke huskantar babban zaɓe na shekara ta 2023. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To, a gaida Lamido, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ashe dai didda damban dambarwar dawo da Bashir Sharif Matinan da ya cafke kujerar sanata Amalu Razaun fidda gwanin jam'iyyar APC, har yanzu akwai sauran dambarwa.
Ita jam'iyya mun sanar da ita cewa Bashir Matina bai janye takara ba, amma duk da haka kuma ta canja sunansa, ta kawo sunan wani Ahmad Law. Saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takararmu.
Sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya gargadi Bashir Matinan cewa ya bi hankali don jam'iyyar APC ta lura ya fara zaki.
Shifa barawo maka ya kama shi ne kama ka masina ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi ya fara neman yawa
shi kuwa shugaban jam'iyyar NNPP mai kayan marmari a tarayyar Najeriya tabbatarwa da duniya yake cewa zaben zakulo dan takarar mataimakin shugaban kasa wani abu ne da dole sai an jajirce wajen ganin an zabo wanda zai iya tsayawa
zaben mataimakin shugaban kasa ba abun wasa bane saboda haka duk abin da ya kamata ana kuma shi kansa shi sai Rabi Musa Kwankwaso ba abu yanka bane ya so siyasar Najeriya nan
game da maganar makalkala bambance a gangamin yakin neman zaben jam'iyyun tarayyar Najeriya kuwa Dr. Hakim Baba mu ne ce dama dai hali ne na ƴan siyasan da duk lokacin zabe kawunan talakawa suke gwarawa
ƴan siyasan nan fa an tashi Najeriya banna tare suke yi a majalisa tare suke bannan su shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da ministocin su tare suke bannan su ba wani maganar addini a ciki
wadannan fa so mun tabo muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da muryar Amurka ce ke shiryawa. Shiri na 71 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da alƙaluma ke nuna cewa kullun kwanan duniya masu sauransa ne ke ƙara yawa. Mai yiwa yawan kuma amma na yawan yada maganar takarar masajjan tarayyar Najeriya ta sanata Amalu da aka ce Bashir Sharif Matina ya ce ba zai amince ba ce take ta ƙara kawo damban dambarwa. Domin kuwa mai magana da yawun Bashir Macinan Honorable Usaini Isa ya ce kotu za su garzaya domin suna da gurin fakewa.
Shi dai Honorable Bashir Sharif Macina bai cika wannan takarda da kike magana ba, wato takardan da ake bukatan kowane dan takara ya sa hannu da zai nuna lalle zai janye takara idan aka tilasta shi. Dalilin kuma da bai sa mata hannu ba saboda bata cikin tsarin doka, sannan ita kanta jami'a din bata ce dole sai ka cika ta ba. Yanzu dai muna shirye-shiryen kaiwa ƙara kotu. Dalili kuma shine ita jam'iyya mun sanar da ita cewa Bashir Matina bai janye takara ba, amma duk da haka kuma ta canja sunansa, ta kawo sunan wani Ahmad Law. Saboda haka babu abin da ya rage wa Bashir Matina kamar ya kai ƙara kotu, domin in kika duba kundi na tsarin dokar ƙasar nan musamman wanda aka sa masa hannu na kwanan nan a shafi na 33 ya nuna cewa babu yanda za a yi ka canja sunan dan takara matukar ba mutuwa yayi ba, kuma ba rubutawa yace ya janye ba. Saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takararmu, kuma insha Allah muna tunanin za a mana adalci.
Sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ja kunnan Bashir Matinan da yace ba hankali domin jam'iyyar talakanci ya fara zakalkalewa. Yana mai cewa a matsayin shi na shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya dole ya ga Bashir Matina ya ba hankali, idan ko baka ba to garin shi kawai zai ta jikawa.
Shi fa barawo maka ya kama shi ne kama ka masina ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi ya fara neman yawa saboda ka riƙe abin ciki nan. Amma ni a matsayin chairman na san babban doka da jam'iyya ta takarya. Yes, ana cewa ai Ahmad Lawan ya je wurin convention, amma akwai doka da ce idan ka shiga wani takara ka shiga wani kuma ba wani doka wani muka ƙetara. Bas, zancen an fita dan takara ba ƙarya bane ba. Ba abin da ce take da fita shi kana ka za a dole kawo mataimaki. In ma da shi ba mu kai nan ba, to me damuwanka? Domin muna jam'iyya da ke mulki. Ai in kana da hankali, za ka san cewa mu ne kuma ke da matsala, domin mu ake kallo, kowa mu ke kallo. Muna son kuma duka za mu yi abin da ke zai fitar da mu. So zancen an yi kai ga yau ba ce ga mutum ya tsanta kalan ba, ba kasawa ba ne. Iyawan ne, don mu daddale sosai. Shi mai kallon dambe bai san dambe ba. dan shi kulli a ganin ci ne cin da kike ne kuma ba shi zai ci mishi ba saboda haka ko da ke kallo daga nesa ko na ganin abin araha muke sai da rigan siyasa muke samu muke ji muke samu muke gani
tun bayan da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta ce doka bata san wata magana ta mai rikon kujerar dan takarar mataimakin shugaban kasa ba wasu ƴan kasa ke cewa to wasu jam'iyyun kasar nan kuma kenan sun kira wa kansu ruwa sai dai kuma duk da haka shugaban sabuwar jam'iyyar NNPP mai alaman kayan marmari Farfesa Ahmad Alkali ya ce a ga yau dukkanin ƴan Najeriya cewa maganar zaben zakulo dan takarar mataimakin shugaban kasa dole ne sai an yi kokarin kwakulo kwararre saboda haka babu wata maganar gazawa
zaben mataimakin shugaban kasa ba abun wasa bane duk saboda abu ana maganan tafiyar da kasa ce inta Najeriya wanda in ka hada ta da sauran kasashen Afirka gaba daya ba kasa mai kama da ita saboda haka dole ne wai kafin ka dauki mutum ka ce zo mu tafi sai ka bincika shi kaga abokin zama ne amma matukuna ya fahimci ma kai ma inda ka sa gaba jam'iyyar ka ta sa gaba yana kishin Najeriya kamar da kishin Najeriya yi kuma zai iya zama aiki ya jajice wannan fa ba abu karami bane ba wanda zaka yi shi kamar wasa bane saboda haka shi yasa mu muke gani wanda suke rawan jiki suna gaggawa duka tuntuni sun yi kuma har yanzu sun fara kuka ma abin da suka yi din bisa ga irin kurakurin da aka yi na baya to gaskiya sai an yi tsanaki kuma muna kan hanya muna bin dokokin da kunnin tsarin mulki ta tada da kunnin dokokin zabe da ta tsada da kuma ainihin da ainihin ta abubuwan da ta zanje na gaba daya ba abin da muka yi muna kan kan hanya duk abin da ya kamata ana yi kuma shi kansa shi jagora namu shi Senator Rabi Musa Kwankwaso ba sabon yanka bane ya so siyasar Najeriya nan
sai dai dai ke ita jam'iyyar APC magana take ta murgino takarar mataimakin shugaban kasar zuwa bangaren arewa wani jigon jam'iyyar APC a jihar Kanawa Alhaji Sani Abdu Bacirawa ne yace dole ne ya gaya wa duniya gaskiya cewa kujera ce ta arewa maso yammacin Najeriya kuma kamata yi ma a kai ta jihar Jigawa
ni a tunani na ko in ce a hange na irin na siyasa mu ya kamata mu yi wannan vice president domin nozuwa din Najeriya ba inda yafi nozuwa yawa kuma in ka zo nozuwa din ma sai ka duba ka buda in ka je ka tsina Umar Musa ta yi president ga mai girma Janab Muhammadu Buhari ya yi su biyu sannan in ka je Sokoto Shagari ya yi sannan in ka zo Kano nan akwai Abacha Kaduna ma ga Nambo Disamba ya yi vice president ina ganin yanzu anan nozuwa ni a hange na Jigawa ya kamata a kai wannan vice president din domin nan su ne busu komai kuma kuriyarsa tana iya kai 1 million a zaben da ya wuce wannan dalilin ma kawai ya isa kai shi jihar Jigawa
to amma idan wannan ne za a ce ai da Kano da Jigawa kamar da abu ɗaya ne kuma kan ambaci Abacha
eh haka ne amma misali in ka sa Jigawa nan to duka zone din nan mu za ka ga yawan ƙuri'a tunubi ya ci zabe
kana dole kake so a bayawa Jigawa ko kuma kowaye ma APC ta dauka ta bashi
a ni misali in ra'ayina ne in kamar gwamnati dama ya fito takarar shugaban kasa in ka saka shi ba laifi bane
tun bayan tsaye da ƴan takara a manyan jam'iyyun tarayyar Najeriya wasu ƴan kasar suka fara sakalkal sakar saka siyasa akan maganar zabo ƴan takarar mataimakin shugaban kasar da wasu kurarru ke ganin talakan kasa kawai ake son bugarwa mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce tuni suka gano mafi akasarin ƴan siyasa kan saka sakar sirkullin siyasa ne idan an zo zabe amma idan suka dare kujera sai su manta da bangarancin ko addini su hau kan dukiyar kasa su yi ta kaukawa
ga mu dai muna zaune lafiya mu addinin kowa yana cin addinin shi ba ruwanka da kabilan wani amma da siyasa ta tazo sai kaji ana cewa wannan abokin gaban wannan ne ai in wannan aka ba mu mun shiga saboda haka wannan shine matsalar mu demokradiya din nan tana da fa'idodi amma ƴan siyasar mu sun gane duk inda a za a iya gurgunta ta
to dakta kuna hango mafita game da irin wannan salon siyasa
eh to ɗaya daga cikin mafita shine mu ga mu ci gaba da gaya ma jama'a ƴan siyasar nan fa dan tashi Najeriya banna tare suke yi a majalisa tare suke bannan shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da ministocin su tare suke bannan su ba wannan maganar addini a ciki yanzu ka dauki misali da shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da ya zama shugaban kasa ina tsammanin zuwa biyan haji bai kai miliyan 1 ba amma yanzu sai ka biya kusan miliyan 3 zaka je kai aikin haji kuma musulmi ne mana mulkin shekara 7 din nan shi kuma mataimakin shi pastor ne ma gaba daya bamu taba jin sun bata ba akan addini kuma ba wani kirista yau da yazo zai ce maka aini na ci moriyar zaman pastor a mataimakin Buhari saboda yayi min wani abin da bai ba musulmi ba ba su tashi fito da addinin su sai siyasa ya zo ana gama siyasar nan kuma sai su koma ka gaba ko wani bambanci saboda haka talaka ya bude idan shi yaudara ne ƙarya ne irin abin da ƴan siyasa ke ne sun saba yi saboda haka iyaka gurgun ba za mu gaji ba sai ta yi mu kuma mu ta gaya ma jama'a gaskiyar magana
to duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sake tunatar da masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin su ba kullun suna ƙara karewa domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 339 ne ga dukkanin masu muzuri sauran matse marafin ikon su yo sallama daga kan kulin da suke ganin sun yi dare dare sai dai kuma idan suna da sauran aiki to maza su yi shi cikin gaggawa kuma madadin dukkan wani sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim kwarin jihar Kanawa da maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kun ji a cikin wannan shiri babu nuna gazawa ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
Tuwa gaida na Ikara sai ku kasance tare da shi mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma sai nasiha Juma'a.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Ibrahim Abubakar Adam Al-Fullati daga kungiyar Shamsul Islam. Nasiha ta ga yan uwa musulmi, da farko dai musamman nasiha ta yau na son yi ma yan uwa musulmai malamai musamman makaranta addini cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa ma ƙasar nan zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu. Mu daina zargin junanmu, mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kowa akwai rawar da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a, kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi addu'a ba. Dama Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ya ce subhanahu wata'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karbi addu'ar ku, kuma ku kyale wadanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu. Rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin mai da al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta wadannan al'amura. Kai idan abin daga laifinmu ne Allah ne maganin abun, idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun. Allah shi ya san yadda zai magance mana wadannan matsaloli gabaki daya. Allah ya bamu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu Allahu Allah.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Majalisar Tarayyar Turai ta kada Koriya da gagarumin rinjaye jiya Alhamis don baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaƙi damar zama ƴar takara, inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke ba ta makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen yaƙi da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni huɗu. Koriya ta goyon bayan Ukraine ta kasance 529 da kuma 45 da basu goyi baya ba, yayin da 14 suka kaurace. Majalisar Turai din kuma ta amince da takarar kasashen Georgia da Moldova na shiga EU. Jiya Alhamis kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma 2021 a zauren majalisar dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban kasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen maguɗin zaɓe, duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kai a sake zabansa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga kokarin da Jeffrey Clark, tsohon mataimakin Attorney General, kwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi Attorney General a watan ƙarshe na gwamnatin Trump, domin ya ci gaba da ikirarin da ake yaɗawa na cewa an yi wa Trump maguɗi a wa'adin shekaru huɗu na biyu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar Afghanistan jiya Alhamis sakamakon mummunar girgizar ƙasa, yayin da ya ci gaba da matsawa mahukuntan Taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ya yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saɓa kundin tsarin mulkin ƙasar. Wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a faɗin ƙasar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai ku tare mu da hatsi domin jin wani sabon shiri ciki har da yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da suka haɗa da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Hajiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo, sai kuma Jimbe Hamza da ya hada shiri da bada umarni. A madadin su duka alheri, ga muku fata alheri, sai kuma da hantsi dan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.